mais des ennemis d'Amoros qu'il va occuper à Ross. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku da fatan kun tashi lafiya. Yau Laraba 23 ga watan Nuwamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
A jiya Talata ne Najeriya ta fara hako mai da iskar gas a yankin arewa maso gabas wanda shine na farko ga kasar mai dimbar arzikin mai a Afrika. Jami'ai sun ce Ukraine na iya fuskantar katsewar wutar lantarki har zuwa watan Maris saboda hare-haren sama da jiragen Rasha suka yi. Uganda za ta jibge sojoji kusan 1,000 a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a ƙarshen watan Nuwamba.
Tokanin labaran duniyar kenan a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa an sake arangama tsakanin ƴaƴan kungiyar Ansaru da ƴan bindiga a yankin Damarin ƙaramar hukumar Birnin Gwari lamarin da ya kai ga kashe ƴan bindiga biyar.
Sun fito misalin sallan mangaroba wannan ɓarai suka fito sai suka yi arangama da ƴan Ansaru fada ne tsakanin su saboda in sun gansu za su harbe su kuma su harbe su.
Hukumomi a Saudiya sun ayyana yau Laraba a matsayin ranar hutu bayan da tawagar ƴan wasan ƙasar ta lallasa Argentina a karawar da suka yi a gasar cin kofin duniya a Qatar. To ko menene masana harkar ƙwallon ƙafa ke cewa kan wannan nasara da Saudiya ta samu?
Kowa ta bari da Hausawa suka ce da hajji na karena sun dauka da Hausawa shi da bansu ne tunan yadda ƙwallon ta yi. Saboda haka shi na sa ake akwai ba a zanna ba a zanna kullum a cikin waɗannan ƙwallaye da waɗannan kuma kafin.
Muna kuma tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyi na zai gabatar mana. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Talata ne Najeriya ta fara hako mai da iskar gas a yankin arewa maso gabas wanda shine na farko ga kasar mai dimbin arzikin mai a Afrika. Wace ta kwashe shekaru da dama tana cin gajiyar albarkatun mai a kudancin kasar wanda kuma samun man ke raguwa a yankin. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ziyarci yankin Kulmani da ke cikin jihohin Gombe da Bauchi mai kimanin ganga biliyan ɗaya na ɗanyen man fetur domin ƙaddamar da aikin haƙar man. Baya ga haka aikin wanda ya janyo hannun jari dala biliyan uku na fatan buɗe matatar mai sashen sarrafa iskar gas tashar wutar lantarki da kuma masana'antar taki a cewar sanarwar shugaban kasar. Jami'ai sun ce Ukraine na iya fuskantar katsewar wutar lantarki har zuwa watan Maris saboda hare-haren sama da jiragen Rasha suka yi sun haddasa abin da suka kira babbar barna ga tashar wutar lantarkin kasar. Domin tinkarar lokacin sanyi ko hunturu, hukumomi suna kira ga 'yan kasar ta Ukraine da su tattara kayayyaki tare da kwashe yankuna da ke fama da bala'in. Kasar Rasha dai ta shafi makonni tana lalata wutar lantarki da sauran ababen more rayuwa na Ukraine. Wannan harin ya haifar da duhu, sannan ya hana miliyoyin jama'ar Ukraine wutar lantarki, na'urar ɗumama wuri da kuma ruwa. Uganda za ta jibge sojoji kusan 1,000 a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a ƙarshen watan Nuwamba, ƙarƙashin rundunar yankin da ke yaƙi da 'yan tawaye, in ji kakakin rundunar sojin Uganda a jiya Talata. A 'yan watannin baya-bayan nan dai ana gwabza ƙazamin faɗa a yankin da ke tashe-tashen hankula tsakanin sojojin Congo da 'yan tawayen M23. Lamarin da ya sa kungiyar kasashen gabashin Afirka ta EAC ta tura rundunar haɗin gwiwa a yankin domin daƙile tashin hankali. Sojojin Kenya sun isa ƙasar ne a ranar 12 ga watan Nuwamba, kuma mai magana da yawun rundunar soja da tsaron Uganda Felix Kulaije ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa tawagar Uganda za ta bi su nan ba da jimawa ba. Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu fara da Najeriya. Rotani daga jihar Kaduna dake arewa maso gaba wato yammacin kasar na cewa an sake arangama tsakanin ƴaƴan kungiyar Ansaru da kuma ƴan bindiga a yankin Damarin karamar hukumar Bundun Gwari. Lamarin da yake ga kashe ƴan bindiga biyar kamar da za ku ji a wannan rahoto da Isa Lawal Ikra ya aika mana.
Dama dai yankin Damarin karamar hukumar Bundun Gwari na fama da hararen ƴan bindiga tun tsawon lokaci. Sai dai wasu al'umar garin sun ce duk lokacin da ƴan kungiyar Ansaru suka je garin ƴan bindigan ba sa samun sukunin satar mutane da dukiyar al'umar yankin baki daya. Wasu mazauna garin Damarin dai sun shaida wa muryar Amurka cewa a daren Litinin din wannan makon ma sai da kungiyar Ansarun ta kashe ƴan bindiga guda biyar.
A Damari a jiya an fito misalin sallan mangaroba. Wannan barai suka fito sai suka yi arangama da ƴan Ansarun.
A garin suke zama su ƴan Ansarun koko sukan zo ne dai?
A sukan zo ba a garin suke zama ba.
Amma an wani ne ya kira su ya gaya musu?
A an dai haɗu ne. Faɗa ne tsakanin su. Saboda in sun gan su za su harbe su ma su harbe su. To lalle Allah ya ba ƴan Ansarun nan sa'a sun kashe ƴan bindiga biyar.
Su kuma ƴan Ansarun nan aka kashe?
A ƴan Ansarun ba a kashe ko guda ba.
To abin da ke faruwa a Damari su wa'annan ƴan bindiga su ne ke matsa mana. Su wannan ƴan Ansarar sai dai ran da suka zo in suka haɗe da su to shine akwai faɗa tsakanin su. Faɗan da suke tsakanin su kuma saboda su wannan fulanin ba su da amana, ba su da wani wurin da za su zo su yi saye-saye sai Damari. Kuma Damarin nan suke cutarwa su ɗauki mutane wani bin ma su kashe kuma ba wai ne su suke ba wasu an san iyayensu ma. Damari yanzu matsayin da ake kamar ba hannun gwamnati muke ba, ba jami'an tsaro ko guda hasara kan ma akwai senda gaba ɗaya sai da suka bar Damari.
Masana harkokin tsaro irin su Manjoy Hashin Kwamirta dai na ganin cewa akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa game da wannan batu. Musamman ma dai ganin karɓo da ƴan kungiyar Ansarun suke ga al'umar yankin Birnin Gwarin da yace wannan kuma yana da hatsari.
Wato a yanda abubuwa dai suke faruwa irin wannan fada ta ƴan Ansaru da wayannan ƴan bindiga a wannan bangare. Al'amari ne wanda yake in ba hukumomi sun yi kokari sun dau mataki na gaggawa ba zai zamanto su wannan gari sun mika wuya ne ga ƴan Ansaru din nan tunda sun zamanto suna taimaka musu wurin ba su tsaron da ya kamata a ce hukumomin gwamnatin Najeriya ne ta ba su wannan dama ko ta yi musu wannan gata amma kamar ta gaza. A ƙarshe biyayyar su za ta kasance ne ga wayannan ƴan Ansaru tunda sun nuna suna tare da jama'an nan kuma manufar su da aƙidar su da suke so su yada mutanen nan za su yi saurin karɓanta tunda sun nuna suna tare da su sun damu da lafiyar su sun damu da tsaron su su ba da rayukan su domin kare su. Barin wayannan mutane su zamanto su ne gatun wayannan mutane gaskiya yana da matsala kuma abin zai rika faɗaɗa ne yana yawaita wanda daga ƙarshe shawo kanshi sai kuma abin da hali yayi.
Labarin bayyanar ƴaƴan kungiyar Ansaru a wasu yankunan jihar Kaduna dai ya daɗe da yaduwa. Sai dai kuma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar Kaduna Malam Samuel Alwani ya ce gwamnati tana aiki tukuru domin ganin ta magance dukkanin matsalar tsaro a jihar baki daya.
Lalle akwai aiki babba a gaba amma dai sojoji da ƴan sanda da sauran jami'an tsaro suna nan suna iya bakin kokarin su. Ai ma mun nuna muku wani kun ga azzahirin ce kun ga irin gwagwarmaya wadda dakaru suke yi da kuma Safa da Marwa wadda suke yi a dazuka din nan. Muna nan muna duk iya abin da ya kamata ai kuma insha Allah za a ci gaba da wannan aikin.
Isa Lawal Ikra, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A yayin da fari ya tilasta wa manoma rage ayyukan gona a yankin Ashanti na kudancin Ghana, cibiyar binciken amfanin gona ta ƙasar ta samar da wasu irrai masu jurewa fari ko ƙarancin ruwan sama. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hamza Adams ya aiko mana daga Ghana.
Akalla kashi 80 cikin 100 manoma a Ghana na dogaro akan ruwan sama ne wajen noma kuma tasirin sauyin yanayi ya sanya harkokin su cikin halin koma baya, abinda ya sanya Abdulsamad Dabre manomi tonan rijiya domin samar da ruwa da zai yi amfani da shi a gonarsa ko kuma ya ajiye aikin.
Rashin ruwa ya sa muka tone rijiyan ga saboda muka yi shukin nan ba a dare, isa lokacin ga ba a dare sai sa muka tone rijiyan ga ko mu duba ko mun samu ruwa. Mun yi aikin nan mun dai samu ruwa kadan dai, mun dai san muka tuni yaje kasa mun samu kuma yafi haka. inda muka samu yafiya kan gari insha Allah aikin mu ya ci gaba.
Rahoton babban bankin duniya na baya-bayan nan mai nasaba da yanayi tare da cigaban kasa wato Country Climate and Development Report ya nuni da cewa kimanin mutane miliyan 1 ne a Ghana za su iya fadawa cikin talauci sakamakon tasirin sauyin yanayi kafin karshen shekarar 2050 muddin gwamnatin kasar bata ɗauki matakin gaggawa akan sauyin yanayi ba. Ta Patricia Amankwaye Buwa mai sharhi bisa harkar sauyin yanayi a Ghana ta faɗa wa muryar Amurka cewa ko shakka babu wannan matsala ta sauyin yanayi na addaban al'umman kasar musamman fannin noma, kuma adadin al'umman da za su yi tsunduma cikin talauci ma zai iya zarta miliyan 1 kafin shekarar 2050.
We are experiencing the low yields.
Kasar na fama da matsalan karancin alfanun gonaki sakamakon karancin ruwan sama da ambaliyar ruwa tare da matsalancin zafi, abinda ke sanya harkar noma cikin halin koma baya. Halin yanzu manoma da dama na barin aikin noma saboda tasirin da sauyin yanayi ke yi a harkokin su na yau da kullum, kuma ba su da wata sana'a sai aikin noma. A haka yawan al'umman da za su fuskanci wannan matsala zai iya zarta miliyan 1,
would even exceed 1 million Ghanaians.
To sai dai wasu masana a Ghana sun fara horar da kananan manoma wani sabon mataki domin tankarar matsalan sauyin yanayi dake tasiri akan harkokin su. Cibiya dake bincike akan shuka ta kasar Ghana wato Crop Research Institute ta lalubo da wata fasahar noma da zai magance matsalan mummunan tasirin da sauyin yanayi ke yi akan gonaki a kasar. Dr. Steven Yabuwa babban masanin kimiyya ne a karantar ya ce
drought tolerant maize variety,
wannan nau'in masara ce mai jurewa rashin ruwa. Za ku ga cewa akwai matsalan rashin ruwa amma kuwa manomi na samun alfanun masara da ya shuka. Kuna horar da manoma kan yadda za su ringa amfani da wannan fasahar.
Duk da alƙawuran da manyan kasashen duniya suka yi na tallafawa kasashen nahiyar Afirka masu fama da matsalolin sauyin yanayi, masana a Ghana na gani ya kamata a yi ƙarin tallafi a sashen bincike domin samar da fasahar noma da za su taimakawa manoma a kasar. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam. Cristiano Ronaldo zai bar Manchester United nan take, inji club din dake gasar Premier a jiya Talata. Hakan na zuwa ne kwanaki bayan da Ronaldo yayi wata hira yana sukar manajan kungiyar Erik ten Hag da kuma masu club din. Ba a san inda Ronaldo mai shekaru 37 zai je daga nan ba, bayan da ya kasa samun nasarar komawa wata kungiya da ke karawa a gasar zakarun Turai. Ronaldo, wanda a halin yanzu yana katar tare da kasarsa Portugal a kokarinsa na lashe gasar cin kofin duniya na farko, ya ji takaici bayan da United take yawan ajiye shi a farkon wasanni a wannan kakar wasan.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa fagen gasar cin kofin duniya. Hukumomi a Saudiya sun ayyana yau Laraba a matsayin ranar hutu a duk fadin kasar, bayan da tawagar 'yan wasan kasar ta doke Argentina a wasan da suka kara a gasar cin kofin duniya da ake yi a Qatar. Argentina, wacce tana ɗaya daga cikin kasashen da ake hasashen za su iya ɗaukan kofin gasar, ta sha kaye da ci 2-1 a hannun 'yan wasan na Saudiya a jiya Talata. Na tuntuɓi tsohon shugaban hukumar kwallon ƙafan Najeriya ta NFA, Alhaji Aminu Maigari, inda na fara da tambayar shi ko yayi mamaki da sakamakon wannan wasa.
Wallahi Mahmud, ban yi mamaki ba, saboda kullun kafa kullun kamar da nake faɗa, har kullun babu karamin ci za a rena sai a duniya, sai ana maganar kwallo ne. Yan duk kuma duba ta yi shi da dama na baya irin waɗannan sun faru, wanda a yau ba wanda zai ɗauka cewa Saudi Arabia za ta samu galba a kan Argentina da magaji a kan kwallo. Yawa kowa kamar yadda Hausa suka ce dan hakim da kare na ko sun dauka da same shi da farko ne to kake da kallo da yi, saboda haka shi yasa aka ce akwai ba zata kullu a cikin waɗannan kwallaye irin waɗannan makamantar.
Wannan kamar alama ce da ke nuna cewa kada a raina kowace ƙasa kenan a wannan gasa.
Ba kada a raina kowace ƙasa, don kowace ƙasa ta cancanci zuwa wato kan final ta gasa ne da kasashe da dama har ta samu zo wato kan final kenan. Saboda haka ka gama shiri ba wasa da zai kai ba kowa ta yi damara saboda haka kowa da damarar da zai je kuma kowa da damarar sa yake tafi magana cewa arena wata kafa yawa magana kullu babu shi
ya zuwa yanzu kasashen Afrika biyu sun buga wasa Netherlands ta doke Senegal Tunisia ta yi kunan doki da Denmark kana ga kasashen Afrika za su taka wata rawar gani a wannan gasa
dan saka musamman ita Senegal din nan in ka lura da wasan ji ai sa'a ne kawai ba ta ba wai ko akan hancin su kan shi ba hancin su ya wani yawa kuma dama shi kwallo dama yana tafiya ne da iyawa da sa'a a junior haji to sai zaman da wadannan sun ci sun inci da wuce 10 zuwa 12 ba ta wadannan suka samu wadannan zalazalai din saboda haka a tabbata
To alaja karshe shin akwai wani darasi da za a iya cewa Najeriya za ta koya kama daga wasannin neman shiga gasar ta World Cup zuwa wasan sada zumunta da ta buga da Portugal da kuma abin da ke wakana a wannan gasa zuwa yanzu?
Wato ni a ra'ayina dole ne sai Najeriya wani ta shiga can da wannan abu a ɗauko shi daga farko. Sai da za a yi a samu jarumai masu koyar da wasan nan a samu masana akan hidiman wasan gaba daya a samu masu sha'awan wannan abu da sha'awan kasan nan kamar yadda aka yi a baya to shi ne kawai za mu samu amma in dai wannan tafiyar za a ci gaba da shi ina tabbatar maka muna bata lokacin mu
kamar wace tafiya kake nufi kenan Alhaji
tafiya na kwallon tuko muna da yan kwallon muna da jami'ai masu tsare-tsaren kwallon wato official din kenan kuma gwamnati kuma tana da sha'awa a kwallon kawa uku ne sai su masu sarrafa kan kwallon sai su kansu masu gwai kwallon dole ne ka samu waɗannan wanda gwanaye ne yuri a ciki wanda kuma dole sun sa ido a kan kowane ɓangare na wannan abubuwan da ne ta ba ba ka ba na tabbatar maka ba za mu shafe ka wuce su ba.
Tsohon shugaban hukumar kwallon kafan Najeriya ta NFA Alhaji Aminu Megari kenan a tattaunawa da muka yi da shi ta wayar ho. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 12 na dare ne da minti 7 6 na safe kenan da minti 7 a Najeriya, Niger kamar da Chadi a Ghana kuma 5 da minti 7. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31, 49:60 da kuma kilohertz 1230 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a kodiyoshe muna nan a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. A ƙarshe dai jigo a jam'iyyar APC kuma tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babashir Lawal ya ce sun yanke shawarar janye goyon bayansu ga ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar. Babban zaɓen ƙungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya ya bar baya da kura. Jama'a assalamu alaikum. Bari mu soma da zaɓen babbar ƙungiyar Fulani ta Niyyati Allah ta Najeriya da aka gudanar a ƙarshen mako. Inda aka bayyana tsohon babban sakataren kungiyar Baba Usman Ingal Zarma a zaman wanda ya lashe zaben shugabancin kungiyar na ƙasa.
Na ji daɗi a gaskiya kuma shi kansa mulki Allah ke bada shi ta wanda ya so. Na yi wa Allah godiya matuƙa wanda ya bani nasarar lashe wannan zaɓe. Na farko kuma na biyu na yi wa shi mai alfarma suke musulmi godiya da ya fito da tsari wanda ya sa aka tantance 'yan takara kuma aka yi zaɓe. Na tsakani da Allah a fili wanda ya ce ya san ya ce wanda ya faɗi kuma ya san ya faɗi don kowane ɗan takara da ya tsaya a takara a wannan zaɓen gobe ya san ya ɗauka hannunsa ake ba shi ya riƙe kuma lokacin da aka zo kirge a hannunsa ake karɓa a kirga ya san yawan ƙuri'a da ya samu don haka kaga abu ne wanda aka yi shi a fili pray and fair kamar yadda Bature yake faɗa.
To amma kuma ɗaya daga cikin 'yan takarar mukamin na shugabancin kungiyar Sa'idu Mai Kano ya ce da sake.
Shi mai alfarma sarkin musulmi ya naɗa kwamiti, wato screening committee. Aka tantance mu, aka tura mu NDLA, kowa ya je aka gwada lafiyarsa, aka tura mu wajen DSS, aka tura mu wajen 'yan sanda, aka tura mu wajen hukumomin nan gaba ɗaya aka tura sunan kowa. don an kira mu ɗan takarar president mu guda shida ne amma guda ɗaya bai zo ba ni ne na ɗaya wanda aka fara ma albishir an gwada ni ina da lafiya an tura sunana a security bani da wani matsala ko guda ɗaya an sake kiran guda ɗaya aka gaya mashi abinda aka gaya mu aka sake kiran wani aka gaya mashi abinda aka gaya man to akwai guda biyu daga cikin su akwai wanda ake ce shi ya shi zabe shine wanda aka fara kira aka ce mashi ya jira akwai magana akan shi
ma'ana shi baba Usman Ingelzar mace
shi baba Usman yana cikin wanda aka ce ya jira akwai magana akan shi duk wanda aka ga bai qualify ba sai a ce ya jira suka zo suka kira mu wanda muka qualify da su din wanda ba su qualify ba sai to ku wayannan da kuka qualify Allah ya taimaka muku a zabe wayannan da ba su qualify ba saboda wasu laifuka da wasu abubuwan da ba su dace ba su ba sa cikin zabe muka wase da daddare karfe 10 sai ga waya wai ana bukatar mu karfe 10:11 daidai a babban masallaci da naje kuma sai na ga da wanda da aka kore su jiya da mu din da kuna zaune sai suka saki gaya mana abinda ake za a yi mu muka dakatar da wasu saboda laifufukan da muka gani amma yanzu mun mayar da su saboda wasu dalilai duk aikin da aka yi da wahalan da aka ba mu duk ya kare a iska sun suka kafa delegate ba mu muka kafa delegate ba sun suka rufe delegate a daki suka ce mu muka kafa ku saboda haka idan ba ku zabe mu ba ku da mai yatti Allah rabbana wasu delegate din ma an sanja su saboda haka wannan zabe wato ba sahihin zabe bane
idan an ci gaba da wannan lamari akwai wani abu da kike shirin yi ne
to abinda nake shirin yi kai idan an rantsar da su da committee din da sarakunan da su zan maka su a kotu
to sai dai kuma sabon zababben shugaba baba Usman ya mai da martani kan wannan korafi
to alhamdulillah malam muka san yana bisa ga tambayan ka na biyu shine shi zabe dai wanda ba a tantance shi ba bai samu dama ya tsaya zabe balle ma ce har ya ci zabe don haka ni kaga da kaga na ci zabe da dukkan dan takara da kaga ya tsaya wannan zabe da wanda ya ci da wanda ya fadi dukkan wanda aka tantance ne aka yabe ya tsaya zabe shine ya tsaya zabe in ma ya ce a tantance yake in ma ya faɗi a tantance yake in ka ce baka tantance ba sun tsayawa takara ba wata kai rubuta yake ba shi a takarda cewa bai cancanci ya tsaya zabe ba to ni babu wani wanda ya ban takarda a rubuta cewa ban cancanci ya tsaya ba kamar yadda aka tantance kowane dan takara ni ma haka aka tantance ni na tsaya takara kuma Allah ya ban nasara daman bayan zabe aka samu korafi da yawa ka san in mutum ya faɗi zabe in bai kai hankali nesa ba sai zuciya ta sashi kuma ya rinka yin abubuwa da dama to amma wannan zabe ne wanda aka yi shi tsakani da Allah kuma aka yi shi a fili kowane dan takara da ya tsaya zaben nan in an dauko kuri'a sai daga cikin akwati in ta sace ne kamar ita ake tunda foto ne akan kuri'a ni Allah ya sa na samu kuri'a 114 wanda yake biyu na a baya ya samu kuri'a 31 wanda yake biyan mu na uku ya samu kuri'a 20 wanda yake biyan mu na hudu ya samu kuri'a 4 wanda yake biyan mu na biyar ya samu kuri'a 3 dukkan yan takara sun sa hannu da sun yadda da wannan zabe face mutum daya to dan haka in ka ci aka ce korafi in ka ga wata kila korafi daga gurin wannan mutum din yake to man ko shi in ya kai hankalinsa nesa abin ba na korafi bane zabe dai an riga an yi ya kuma kare dan haka a tafo aiwa fulanin tarihin Najeriya ake cikin hadin kai da kwanciyar hankali
idan za a iya tunawa dai tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babashir David Lawal na ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar APC ne mulkin Najeriya wanda kuma ya taka muhimmiyar rawa wajen ganin Bola Ahmed Tinubu ya sami daga tutar jam'iyyar a matsayin dan takarar ta na shugaban ƙasa a babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa to sai dai bayan kammala zaben fidda gwanin ne aka sami takun saka tsakanin Tinubu da Babashir Lawal da jama'ar sa sakamakon zaben tsohon gwamnan jihar Borno Kashim Shetima da Tinubu yayi a matsayin mataimakinsa lamarin da ya bada yan takarar shugaban kasa da mataimakinsa duka musulmai abinda ake yi wa lakabi da Muslim ticket tun a wannan lokacin Babashir Lawal ya fito karara ya kalubalanci wannan matakin inda yanzu kuma ya bayyana cewa shi da mutanensa sun yi hannun riga da dan takarar na shugaban kasa na jam'iyyar su.
Ya ni dai kan bana Bola Tinubu yanzu. Ni bana muslim ticket. Shi Bola ne bai saurare mu ba. Ya zaɓe inda yake so ya je mu kuma mun ga bai can da mu ba za mu yi shi ba in ga muslim ticket. Wannan magana na da Bola Tinubu ya dade muna kai. Bola abokina ne ya fi shekara wajen 50. Kullum dai muna tafiya mun zo fada a gidansa kai dai wasu mutane a to ya zaka ci zabe baka dauki musulmi dan lotto sa ticket na gaba kullum ana wannan magana ni sai shiru don me kar su ga kamar in nace babu ba zai yi ba kar ga kamar ni ina nema vice president ne shi bola kuma ya san ni bana neman vice president ya san sakatun tribunal mai duma kusan dole aka sani nace mishi ba na zama na president da in muna magana sai ga mai ce to bidi ai magana vice president is not important akwai wasu positions wanda in an ba krista ya fi ba vice president nace of course na sani ai na sgf da na je london yanzu na miss explanation da ya tashi wurin ya koma nigeria ran sati sai announce ya dauki tashin shetima running mate din shi daga dauren da aka yi mun waya da ce abokinka ai ya zo ya announce mana kashin shetima mai dauka wanda ya bar ni a london thursday da dare da yana da niyan daukan shetima ai da ran da nake mishi explanation zai ce kai bidi kai hakuri na dauki kashin shetima amma wa'annan positions zan ba mutane ne ni yanzu ko musu muka yi ko fada muka yi in na dawo zan kira mutane na in ce su to jama'a abin ta faru abin da muke gudu ta faru ya dauki musulmi running mate amma wa'annan ministries zai ba mu mu krista zan arewa bai hakuri after all kusan na AGF vice president ba wani abu na spare tire na kawai amma wa'annan in dai aiki ne ma 'ya'yanmu za mu samu masu neman kwangila za su samu bai hakuri maybe that they'll be very angry amma dai amma bai wannan ba ya share ne a bani a london ya dawo ya announce ya hauri shi to operation na krista arewa ya yi mana yawa har yanzu zama yanzu in za ka tashi kuma ka ce za ka yi muslim ticket ka buga mana kusa a kai kenan banda wanda aka buga mana a kafa.
A jihar Niger da ke arewacin Najeriya kuma hukumar zaben jihar ta yi amai ta lashe a wajen bayyana sakamakon zaben wata karamar hukuma daga cikin zaben kananan hukumomin jihar da aka gudanar a makon jiya. To sai dai saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku bayani kan wannan da ma wasu al'amura na daban. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya da Mustapha Nasiru Batsari. Sai Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Da kafin mu karkare shirin ga Hanifa ta dawo da labaran duniya ta kaice.
A takaice, a jiya Talata ne Najeriya ta fara hako mai da iskar gas a yankin arewa maso gabas wanda shine na farko ga kasar mai dimbin arzikin mai a Afrika. Wacce ta kwashe shekaru da dama tana cin gajiyar albarkatun mai a kudancin kasar wanda kuma samun man ke raguwa a yankin. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ziyarci yankin Kulmani da ke cikin jihohin Gombe da Bauchi mai kimanin ganga biliyan 1 na danyen man fetur domin kaddamar da aikin hakar man. Baya ga haka aikin wanda ya janyo hannun jari dala biliyan 3 na fatan bude matatar mai sashen sarrafa iskar gas. Tashar wutar lantarki da kuma masana'antar taki a cewar sanarwar shugaban kasar.
To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma anjima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi 7 kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada a manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. To mun sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram. To mun samu labari da dumudumin su yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da ta tiya ni gabatarwa. Da kuma Jumbe Hamza da ya haɗa mana shirin sai injinin mu Karl Stalin ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.